وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تشوى أقوة سبانجلو لين كرات منيا إنا سوى إنسانات الدموشيوة لا أمتعين سنتنا ممتسي كون مجي baiwace daga cikin baiwa da Allah ke yi wa dan adam, kuma aya ce cikin ayoyin Allah, kuma hikima ce daga cikin hikimomin Allah da ke nuna bunƙasar mulkinsa. Cikin hikimarsa da ganin damarsa, ya kasa ma'aurata gida hudu, waɗansu Ubangiji Ta'ala ya ba su ‘ya’ya maza zalla, waɗansu kuma ya ba su mata kaɗai, waɗansu ya garwaya musu maza da mata, waɗansu kuma ya hana su duka. Gwargwadon yadda hikimar ta zarta su, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Da haka da a matsayinsa na ɗa baiwa ce ta Ubangiji. Dukkan mutumin da Allah ya bashi ɗa, to ya masa baiwa ba ƙarama ba. Don haka za mu ga waɗansu daga cikin annabawan Allah manzanninsa, ga abin da ya ba su na annabci da manzanci, amma da bai ba su ɗa ba, suka riƙa ganin akwai wani ɓangare na tawaya tattare da su, duk da annabci duk da manzanci. Kamar annabi Zakariya alaihi salam ya rinƙa kiran Ubangijinsa, ya nace wajen addu’a, iznada rabbahu nida’an khafiyya, qala rabbi inni wahana al’azmu minni wa ista’ala ar-ra’su shayba wa lam akun bi du’a’ika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara’i wa kanat imra’ati aqiran fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya’qub waj'alhu rabbi radiya. Yana cewa, ya Ubangiji, kashina ya riga ya yi rauni saboda shekaru, kaina ya riga ya kunnu da fulfura ta ko ina ka gani, tare da haka ban ɗebe tsammani ba dangane da rahamarka, dangane da baiwarka, ko alama ba na jin ina cikin marasa arziki wajen neman baiwarka, kuma ina jin tsoron bayan shuɗewata dangina da nake tare da su yanzu, alama ta nuna ba za su riƙe amanar da zan ɗora a hannunsu ba, ta annabci ko manzanci. Da haka ka arzuta ni da majibincin lamari wanda zai gaje ni, ba wai don ya gaji mulki ba, ya gaji ilimi da annabta da manzanci da isar wa mutane abin da nake isar musu lokacin da nake da rai. Shi ne ya rinsu ni wa ya rinsu min aliyaku waje alfarabbi rabiya. Hankalinsa bai kwanta ba sai da Allah ce, ya Zakariya, inna nubashshiruka bi gulami ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Ya kai Zakariya, muna muka bishara da ɗa da za ka samu, sunansa ma Yahya, tun kafin a yi cikinsa an raɗa masa suna, kuma Ubangiji ne ya jibinci raɗa sunan da kansa. Inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Kuma shi ne Yahya ɗin farko a tarihi, kafinsa ba a taɓa yin wani mai suna Yahya ba. Duk da haka hankalinsa bai kwanta ba, sai dai ta roƙon Ubangiji Allah ya sa masa wata aya ko alama da zai gane cewa matarsa ta samu juna biyu. Allah ya ba shi ansa ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya, ko ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katiran wa sabbih bil'ashi wal ibkar. To wannan gurin kaga ace tsaba karamin abu bane. Haka annabi Ibrahim ya samu kansa a cikin irin wannan matsayi na rashin tsaga, shi ya manyanta, matarsa ma tsohuwa ce, bayan kasancewa ta tsohuwa bakarariya ce ba ta sai da Allah ya yuta, amma yazo yana bukatar da yana bukatar haihuwa. Aka turo mala'iku suka yi masa bishara, suka yi wa matarsa bishara, suka sanar da ita za ta samu ɗa, har ma za su samu jika a cikin rayuwarsu kafin su mutu. Duk wannan abin da yake nunawa muhimmancin ɗa a cikin addinin musulunci. Ga annabi Ibrahim, annabi ne yana da matsayi na kulla, shi ko matsayi na kulla ba dukkan manzanni ne suka samu ba, duk cikin manzannin Allah mutum biyu ne suke da shi, annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tabbatar Allahu Ibrahim khalila, Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil. Manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisin Bukhari, inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, ubangiji ya rike ni a matsayin khalil ba dadi, wato wanda yake da matsayi a wurin ubangiji wanda wani baya turere ne da shi a kansa, irin yadda ya rike annabi Ibrahim da wannan matsayi, wato matsayi na kulla, matsayi ne ya wuce matsayi na mahabba. Kowane mutum ka iya ce masa habibullahi ne, amma idan ka ce manzon Allah habibullahi ka rige masa matsayi, sai ka ce masa khalilullahi, don matsayin kulla ya tsara matsayi na mahabba, kololuwar kauna da manzon Allah yake yi yana yi wa Allah ne. Kuma duk cikin bayi ba wanda Allah ya kaunata, duk cikin halitta ba wanda Allah ke kauna irin kaunar da yake wa annabi Muhammad da wanda yake wa annabi Ibrahim. Kulla din ma'ana sauran annabawa ba su samu wannan matsayin ba. To duk da matsayi na kulla amma yana bukatar ta. Ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa Allah ya ba shi ƴaƴa ta kuma ya surka masa maza da mata, sai dai musu yawan rai ba. Lokacin da ɗansa Ibrahim, wanda mahaifin Kibtiyya ta haifa, ya rasu, an ga manzon Allah yana zubar da hawaye a idansa, yace innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma, haƙiƙa zuciya na cike da damuwa kuma idanu suna fitar da hawaye, amma babu abin da zan faɗa sai abin da Allah ya yi izini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma dangane da rabuwa da kai ya Ibrahim muna cikin damuwa. Haka manzon Allah ya faɗa saboda rashin ta. Duk wannan abin da yake zurawa muhimmancin ta a matsayinsa na baiwa da Allah yake baiwa mutane, sannan cikin kayan kawa na duniya da Allah yake kawata wa dan adam su ya soso, a ciki akwai yaya su yi na linnar hubbu shahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayat ad dunya wallahu 'indahu husn al ma'a. Ubangiji ya lissafa mace, ya lissafa ƴaƴa, ya lissafa dukiya, ya lissafa amfanin gona, ya lissafa dawaki da ake takama da ji da isa da su, duk bayan ya lissafa sai fi zalika mata'ul hayati dunya, waɗannan kayayyaki ne na kawa na rayuwar duniya. A ce duk abin da mutum ya mallaka a rayuwa, duk mulki, duk muƙami da yake da shi, idan ba ya da ɗa, kamar ba ya da wani ɓangare na kawa na ado a cikin rayuwar duniya. Bunƙasa su shi ne Ubangiji Ta'ala ya arzuta shi da ɗa. Dukkan waɗannan dalilai da waɗansu wanda ba su ba suna nuna mana muhimmancin ta da matsayin ɗa a cikin addinin musulunci. Kar ku manta kalmar da nake amfani da ita, ina amfani da kalmar ɗa. Duk da cewa a Hausa akwai bambanci idan ka ce ɗa da kuma ɗa, domin ɗa ya zanto namiji kenan, ɗa kuma ta mace kenan. To ne abin da nake nufi lokacin da nake amfani da kalmar ɗa, ina kokarin fassara kalmar walad ne a larabci. To sai dai kuma ila karancin ɗaiɗaikun kalmomi na Hausa su kasa taimaka min wajen bayyana ma'anar walad, domin a larabci idan an ce walad ana nufin abin da na fassara shi da ɗa, sawa'un mace ce ko namiji, ba bambanci, ko wacce kyauta ce. Kada kalmar ɗa da nake amfani da ita ta isar maka da saƙon ina nufin ni'imar ba ta zama ni'ima ba sai in ɗan ya zama namiji, ina nufin koda mace ce, domin lafazin walad yashmalu dhakara wal unsa, ya shafi mace ya shafi namiji, idan da an ce ibn to shine zai zama ɗa namiji, bin ta zama to ya bace, amma walad ya shafe su su duka. Da haka Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum, kaga aulad jam'i ne na walad, lizzakari mithlu hazzul unthayayn fa in kunna nisaan sai aka fara da mata da aka zo tafsili ko qasnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan kaga dai mace ce falaha nisf. An bayyana ku ashe aulad ana nufi yaya? Dan haka abinda nake nufi da ni'ima din da Allah ya jiwa mutum idan dai Allah ya baka haihuwa, bari mu fassara shi da haihuwa a madadin da kare bayan da sakon da baki nake nufi. Da haka idan Ubangiji Ta'ala ya baka haihuwa, to hai Allah hakika ya baka babbar baiwa, sawa'un ɗa namiji ya baka ko ɗa mace ya baka ko wace ni'ima ce. Na faɗi wannan saboda waɗanda suke jin cewa na ƙasu ne kuma ci bayan ne su samu ‘ya’ya mata, suke ganin kamala ce kuma shi ne bunƙasa ya kasance suna da ‘ya’ya maza. Wannan kuskuren tunani ne. Ma’aurata da Ubangiji ya kasa su hudu a ayar da muka buɗe da ita, an sai ɗan da ya bai wa ‘ya’ya mata kafin yin bayanin waɗanda aka bai wa maza. Bari ku ji ayar a karo na biyu. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha, sai ya ce yahabu liman yasha'u inatha. Kaga ‘ya’ya mata ke su ne a karan fari kafin ya ce wa yahabu liman yasha'u dhukur, wato a kawo maza a karo na biyu. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin Tuhfatul Mawlud, Tuhfatul Mawlud bi Ahkamil Mawlud, yace fara ambaton ‘ya’ya mata cikin wannan aya, kamar mayar da martani ne ga mutanen jahiliya da suke ɗaukan ‘ya’ya mata na ƙasa ne aibu ne. Ubangiji Ta'ala biyar musu da martani cewa abinda kuke sa shi a baya a lissafi, ni a wani lissafi na bari in sa shi a gaba don mayar da martani gare ku. In fara ambaton shi kafin ambaton wanda ku kuke sawa a gaba din, sai aka fara ambaton mata ɗin kafin a ambaci maza. Ba wai don mata sun fi maza falala ba, a'a sai don aqidar jahiliya tana da mayar da mata ci baya, sai Allah ya gabatar da su a cikin sahu a nan cikin aya. Sai dai Ibn al-Qayyim ya ce duk da haka akwai balaga ta Al-Qur'ani, da aka kawo mata ɗin sai aka kawo su suka zanto na kira ya habu liman ya sha'u inasan, amma da aka kawo maza kuma a ƙarshe sai aka samu su alif dalam ya zanto ma'arifa. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, sai ce na kasun da maza suka samu da aka sa su a sahu na biyu, alif da lam din sun cike musu wannan gibo. Saboda ka'idar walil rijali alaihin na daraja, saboda ka'idar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wa talaha hadhihi al-qanitatu al-hafizatu lil-ghaib ila akhir al-aya. A takaice dai ‘ya’ya baiwa ce ta Ubangiji, kuma duk wanda Allah ya baiwa baiwa akwai wajibci a kanka na kaiwa Allah godiya bisa ga wannan baiwa da ya maka, sawa'un baiwa ce ta dukiya ko baiwa ta ‘ya’ya ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta ilimi, lalle ne kaiwa Allah godiya. Ubangiji Ta'ala ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid. Allah ya riga ya yi sela cewa in har kuka yi mun godiya kan abin da na yi muku na baiwa da ni'ima, to zan yi muku daɗi da ƙari bisa ga abin da na ba ku a da. Idan kuka kafirce kuka bujire, to ku sani cewa azabata mai tsanani ce. Don haka ‘ya’ya baiwa ce, sannan ‘ya’ya ni'ima ce da take buƙatar godiya, bugu da ƙari kuma ‘ya’ya amana ce da Allah ya danka a hannunka kai da aka bemo ‘ya’ya ɗin, sawa'un maza ne su ko mata ne su, amana ce kiwo ne Ubangiji Ta'ala ya baka. Hadisi ku ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari daga Abdullahi ɗan Umar, Allah shi kare yadda a gare shi, ya ce manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kowanne ɗaya daga cikinku makiyayi ne kuma kowannenku za a tambaye shi dangane da kiwo da aka ba shi. Sai ce wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi baytihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. مازال في تفصيل بعد الإجمال أتكلم شو كلكم راع أكوي إجمالي جملة زنتي أدون كل قوة نيدة تكلمكم أشيائين أدون كل قوة نيدة تكلمكم ذا أتبليش عند أتباش الكيو سيكمك التفصيل بعد الإجمال wato bayanin dalla-dalla bayan an yi shi a dunkule bayan an kawo shi a matsayin kano na bayanai sai aka kawo shi filla-filla sai aka ambaci ɓangarorin waɗanda ake dinkawa kiwo guda hudu. Na farko al-imam shugaba kenan. Na biyu kuma ar-rajulu fi baitihi magidanci a gidansa. Na uku al-mar'atu fi baiti zawjiha mace a ɗakin mijinta. Na hudu al-khadimu fi mali sayyidihi yaro wanda dukiyar ubangidansa ke hannunsa. Lafazin al-khadim ya shafi mace ka sabu ta anisa baka ce khadima lokacin da ka kawo lafazin khadim. Da haka kowane ɗaya daga cikinsu ɗan kiwo ne. Kaga a nan gurin cikin abin da Allah ke baiwa mutum kiwo akwai ƴaƴa da Allah zai baiwa mutum. To daga cikin kiwon nan da Allah ya baka da ƴaƴanka babban abin da ake bukata shi ne ka tarbiyyance su yadda za su zanto mutane na gari, ka tarbiyyance su yadda za su amfani kansu a nan gaba, su amfani jama'arsu da al'ummar da suke zaune tare da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalai na yadda ya zauna tare da yara ya kuma tarbiyyance su ya rinka ba su taujihi kalmomi na shiryarwa da fuskantarwa irin waɗanda suka dace a ce yaro tun lokacin da ya fara yin magana yake da hankali. Kuma kalmomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su ko fuskantarwar da ya rinka yi musu da faɗakarwa da darasin da ya rinka bai ma yara ya ba su darasi ne a kowane ɓangare, a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi da aƙida wanda zai gyara zukatansu ya ƙarfafi imaninsu ya kyautata alaƙa tsakaninsu da mahaliccinsu ta yadda za su san shi su kuma bautata masa shi kaɗai. Allah kuma tunda ba ganin shi ake da ido ba subhanahu wa ta'ala ana saninsa ne ta hanyar sunayensa da kuma siffofinsa irin wanda ya bayyana cikin alkur'ani ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi. Sannan kuma ana sanin Allah ta hanyar ayyukansa yadda yake gudanar da al'amuran bayi wajen kawo dare da rana, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, arzitarwa, talautarwa da sauran ayyuka waɗanda Allah ne kaɗai yake banta da su ba mai yin tarayya da Allah cikin waɗannan ayyuka. To ta hanyar wannan ne yake gane Allah. Manzo Allah ya yi ƙoƙarin ɗorawa yara su fahimci haka don ya ƙulla alaƙa tsakaninsu da mahaliccinsu wanda kuma zai tashe su a gobe kiyama ya yi musu hisabi ya tambaye su kan dukkan abin da suka yi a rayuwarsu ta duniya kamar yadda zai tambayi kowa tun da ya riga ya yi rantsuwa sai ya tambayi mutane. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ حَقِيقَةً زَامُ تَمْبَيِّ وَدَنَّ مُكَ تُورُو مُسُ دَ مَنْزَنِّي سَنَنْكُمْ زَامُ تَمْبَيِّ سُو مَا مَنْزَنِّن شِنْ سُنْ إِسَا كَمَا يَدَ زَاءَ تَمْبَيِّ مُتَانَن شِنْ سَاقُنْ يَا كَاوُ غَرِيكُ إِنْ هَرْ يَا كَاوُ غَرِيكُ كُنْ يِي أَيْكِي دَ شِي كُو بُكُي بَا تُو مَنْزَ اللَّهُ يَا يِي قُوقَارِنْ يِنْ أَمْفَانِي دَ كَلْمُومِي دَ زَايَ كُوَيَاوَا da zai dora yaro akan imani mai kyau da aqida mai kyau ta yadda zai san ubangijinsa subhanahu wataala. Duk hadisin da zan kawo bazan kawo muku ba ko bazan kawo hadisin da kun sha jin su dan in tunatar da musu tun da ma hikimar wa'azi ba ya lalle ka dora musu sabon darasi ba tunatar da shi abin da ya sani. Kuna sanar da hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda Imam an-Nawawi ya kawo cikin arba'un hadisi wanda ke cewa ya gudam inni uallimuka kalimat. Lafazin kalimat anan baya nufin ɗaiɗaikun kalmomi, yana nufin jumloli. A nahawu ne akwai bambanci tsakanin kalima da jumla, domin da an ce kalima ɗaya ɗayan kalma kenan kamar zaid kamar kitab duk wannan kalima ce guda ɗaya. Amma idan an ce jumla wato sentence na zance wanda ya iya kunsar kalmomi biyu mafi karanci zuwa abin da yake sama. Amma a larabci ba a nahawu ba da an ce kalimat ana nufin jumloli ana nufin waɗansu sentences masu amfani zan isar maka da su shine inni uallimuka kalimat, zan sanar da kai da waɗansu jumloli, waɗansu dangin nasihohi da bayanai ɗaya bayan ɗaya cikin jumloli gajeru waɗanda za su isar maka da saƙon da nake bukata. Ihfazillah tajidhu tujahak, ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajidhu tujahak, ihfazillah ka kiyaye dokokin Allah, domin baya yiwuwa a nan ka ce ihfazillah ka kiyaye Allah, dan adam ba zai iya kiyaye Allah ba. Ubangiji ta'ala mawadaci ne, dan adam fakiri ne, dukkan mu nan mabukata ne, Allah ne mai wadata. Dan haka ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, shi Allah shine al-ghaniy al-ghina al-mutlaq, wadata ta ƙarshe wanda ba ta da iyaka, wadatar da talauci bai san inda take ba, bai san kofarta ba. Dan adam kuma shine mabukaci, bukata ta ƙarshe, duk kudinsa duk sarautarsa mabukaci ne, yana bukatan kasar da za ta tallafe shi, ba mallakarsa ba ce, samaniyar da za ta yi masa rumfa, ruwan da zai dago daga sama, tsirran da za su fito don ya samu abinci ko kayan marmari ko sinadarin da zai haɗa magani da shi in ya kamu da rashin lafiya ya sha ya warke. Yana bukatan iskan da zai shaka a kowane lokaci, a kowane sakar. Yana bukatan idan ya fitar da na jikinsa ina zai tafi. Yana bukatar a kowane yini ya shigar da wani abu a cikinsa na ci ko na sha. Kuma yana bukatar a kowane yini ya fitar da rara cikin abin da ka shigar cikinka bayan an tace mai amfani, rara wanda zai cutar da kai kuma kana bukatar fitar da shi ya zama taki. Wannan ke nuna bukatuwar dan adam, duk sarautarsa, duk mulkinsa, duk kudinsa, duk komai nashi. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, ashe maganar ihfazillah ba ta nufin ka kiyaye Allah, sai dai mu ce ka kiyaye dokokin Allah, ka kiyaye umarni na Allah, ka kiyaye hali na Ubangiji, abin da yake yi yi kokarin yi, abin da yake ka daina yi kokarin dainawa. Wato kamar lafzul jalala din Allah, wato mudafun ilayhi, akwai mudaf din ashafihi, ihfaz shar Allah ko ihfaz hudud Allah, kiyaye dokokin Allah. Domin kaida ta larabci Aisha fi mudaf a kalimar mudaf ilayhi, Aisha fi mudaf ilayhi a kalimar mudaf, wannan sananne ne, kamar yadda Aisha fi na'at aka abar man'ut, Aisha fi man'ut a kalimar na'at, duk wannan sananne ne a larabci. Ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajidhu tujahak, ka kiyaye dokokin Ubangiji shi ma Allah sai ya kiyaye ka. Ka kiyaye dokokin Ubangiji, za ka samu Ubangiji yana maka jagoranci duk abin da ka sa a gaba. Wato wannan ya yi kama da cewa in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, in kun taimaki addinin Allah to Ubangiji ta'ala sai ya taimake ku kuma ya tabbatar da digadiganku. Wato anan gurin ihfaz kaga talab ne, abin da za ka yi kenan. Yahfazka kuma jawabu talab ne, idan ka yi wancan Allah zai maka wannan, idan baka yi wancan babba shi ma ba zai maka wannan. In ka tsare dokokinsa sai Ubangiji ta'ala ya tsare ka a duniya, ya kare ka cikin mutunci da karamci, a lahira ya kare ka daga azaba, ya kare ka daga fushi. In ko baka tsare ba to shi ma ba zai tsare ka ba, ka'idar kenan. Domin wannan talab ne, wannan kuma jawabin talab. Ha kuma ihfazillah tajidhu tujahak, shi ma duk dai wannan ne, kaga wannan dukkansu dangin kalmomi ne da ake sanar da dan adam cewa tun yana yaro ana ganin kamar bai zama baligi, ya zama cikakken mutum ba, wato za a sanar da shi su. Kila a wannan lokacin da kake faɗa baya gane me kake faɗa, gane yake zarrance kake yi, amma amfanin sanar da shi a wannan shekaru na ƙuruciya, abinda aka sanar da mutum yana ɗan shekara bakwai ko ya tashi a gida ya ga mahaifinsa yana yi ko mahaifiyarsa tana yi, sai ga yana haddace da shi har yau bayan ya zama ɗan shekara 40 ko 50. Amma abinda ka ɗora mashi jiya a aji, idan ka tambaye shi zai manta, saboda ya riga ya yi girma, yanzu ba komai yake iya riƙewa ba, amma lokacin da yake yaro komai yana iya riƙewa, komai yana iya fisga. Riga ake tsakanin alkhairi da sharri, wanne yake riga zuwa zuciyar ɗan adam? Duk wanda ya riga zuwa ya yi kaka gida kafin ɗayan ya zo ya kore shi yana da wahala. Idan an yi sa'a alkhairi ya riga zuwa ya yi kaka gida, sharri idan ya zo ba ya da wurin zama. Idan kuma aka yi rashin sa'a, sharri ya riga zuwa to sai ga alkhairi idan ya zo daga baya, ko da mutum ya gane alkhairi ne ya kasa karɓar sa. To shine amfanin sanar da yaro waɗannan kalmomi da suke cike da alkhairi, ko da a wannan lokacin idrakin sa, ƙwaƙwalwarsa kila ba za su iya karɓar manya-manyan saƙonni irin wannan ba, amma furta masa kalmomin ya san ma'anarsu, ko da a wannan lokacin bai gama hararo dukkanin ma'anar gaba ɗaya ba. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, in zaka roƙa ka roƙi Allah kadai, in zaka nemi taimako ka nema a wajen Allah kadai. To a nan gurin kalmar roƙo, kalmar neman taimako, ana roƙon Allah ne kadai, ko a nemi taimakon sa kadai cikin abin da ba mai iya yi sai shi, amma cikin abin da dan adam yana iya yi, dan ka roƙi dan adam ba kai laifi ba, ba kuma za a ce kai sarka ba, tunda Allah da kansa ya ce fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun, ya shirye da kai cewa ka roƙi masu sani, ko ka tambayi masu sani in kai baka sani ba. Ashe ya baka izinin tambayar ahlul zikri, tare da cewa gashi manzo Allah ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fas'alin billah. Wani ba zai zo mai ce ai ba shi halatta ka tambayi mutane wani abu, dan manzo Allah ya ce idan za ka roƙa ka roƙi Allah, ko idan ka tambaya ka tambayi Allah. Sai ce wancan da manzo Allah ya faɗa cikin abin da dan adam baya yi lokacin da kake neman arziki, Allah shine ar-razzaq da abinda mutane zo kowace mutum. Lokacin da kake bukatan waraka daga wata cuta, Allah ne mai dauke ta, dan adam ba ya daukewa. Lokacin da kake bukatan tsira daga fushin Ubangiji, lokacin da kake bukatan tsira daga azabar Allah, lokacin da kake bukatan kubuta daga dukkan wani abin jin tsoro wanda ka sani da wanda baka sani ba, ba mai iya kubutar da kai a cikin wannan sai Allah. To wannan shine ake nufi ba wanda zaka roƙa cikin waɗannan lamurra sai Allah. Wato a bambanta wa yaro tsakanin abubuwan da a iya roƙon dan adam su, dan dan adam yana iya yi, da kuma abubuwan da ba ta halatta a roƙi dan adam su dan baya iya yi, duk girman sa dan mulkin sa haƙƙi ne na Allah shi kare. Ba kuma wajen isti'ana wa idza ista'anta fasta'in billah, nan ma a gane bambanci cewa neman taimako, wato akwai neman taimako cikin abin da dan adam na iya yi, wannan babu laifi idan ka nemi dan adam ya biya maka bukata cikin abin da yana iya yi. Akwai kuma neman taimako cikin abin da ba mai iya yansa sai Allah ta'ala. To wannan shine abin da ake nufin kuskure ne kace zaka roki wani irin wannan. Sannan kuma wani abu mai muhimmanci a jumla ta gaba da yake wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al kalam wa jaffat as suhuf. Idan dukkan al'umma za su taru duniya a kan su cutar da kai, to ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da Allah maɗaukakin sarki dama ya kaddara zai same ka. Idan da duk za su taru kansu amfanar da kai, to ba su iya amfanar da kai sai da abin da Allah ya tsaro dama rabon kai. Wato kaga wannan babban abu ne. A iya ɗaukan ɗan adam a matsayin sababi, wani ya zama shi ne sanadiyar ka samu makaranta, wani ya zanto shi ne sanadiyar aka ɗauke ka aiki, wani ya zanto shi ne sanadiyar ka ci zaɓe, wani ya zanto shi ne sanadiyar kasuwancin ka yi bunƙasa. Wannan sababi ne, amma al-musabbib din shi ne Allah ta'ala. Shi wannan ɗan adam ɗin ba shi ne mai arzikawa ba, in za a gane ba shi ne mai arzikawa ba zai mutu, kuma ka ci gaba da samun arziki. Idan da ta hanyarsa ne Allah ya sa, kuma yanzu sai Allah ya musanya maka da wani ba shi ba. Kana tare da wanda kana haihuwa, bayan ba ta nan kuma ka samu wata sai ka ci gaba da haihuwa. Hikimar a nan gurin Allah ya bayar da wata da zanto sanadiyya ko sababin samun ƴaƴanka, amma hakika mai ba da ƴaƴa din shi ne wa shi yasa ko da ba ta nan wata zuwa kuma za ka samu. Allah ya mayar da wani zanto shi ne sanadiyyar ka samu aiki a wuri kaza, ko da ka rasa aikin a wannan, ko da ka bar aikin a wannan kuma ka tafi wani wurin, sai ka ga Allah ya ajiye wani a can ya zama sababi. Su waɗanda ƴan adam asbab ne da Allah ya sanya su, wato su zanto sababi na ka samu kaza, wasila na ka samu kaza, amma hakikanin mai bayarwa, hakikanin mai arzikawa shi ne Allah maɗaukakin sarki. Wato abinda ake so, ko da ga wani na bi ta kansa dan yi min alfarma in samu wani abu, to kar in ɗauka wannan nan fa shi ne ke da wuka da nama a hannunsa wajen samun wannan abin, shi sababi ne kadai, amma al-musabbib shi ne Allah ta'ala. Allah ya tsara, wato in bi ta kansa dan in samu kaza, amma ko da ba dan shi din ba idan na bi ta kan wannan samu abin nan da Hausa yake cewa idan da rabon kura a itace sai a tsayar a sai akwai a cikin yakuya ko ba haka ba ma'ana sai a tsayar da itace sai a tsayar to kaganin sababi ne aka sanya dan rabon ta biyo ta nan bangaren ke to dan haka dai wato ba mai iya amfanarwa sai Allah madaukakin sarki ba kuma mai iya cutarwa sai Allah madaukakin sarki kaga waɗannan kalmomi ne masu kyau ƙwarai da suke ƙulla alaƙa tsakanin ɗan adam da mahaliccinsa ya gane girman Ubangiji ya gane hikimarsa kuma dan ya kasance ya natsu sai manzo Allah ya rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf alƙalaman da aka yi rubutu na arzikin kowa an riga an ɗauke su takardun da aka yi rubutu a kansu sun bushe da haka duk abin da zai faru abin da Allah ya kaddara ne ya tsara tumtil azal wani bai sai ya musanya abu ba ashe a nan gurin sai ya zanto cewa ko da wani ya zanto sanadiyar aiki da wani ya zanto sanadiyar samun makaranta ta wani ya zanto sanadiyar bunƙasar kasuwanci na wani ya zanto sababi na cin zaɓe na in ni ɗan siyasa ne zuciyata dai 100% tana tare da Allah nakan turo wannan dan adam in yi masa godiya gurgudan yadda ya zama sababi a wannan tsukun amma godiya mara ƙarfi tana tabbata gawa ga Allah madaukakin shi wannan sai dai in yi masa daidai tasa da talace da shi dan adam ya zama sababi ko ba shi abin zai yi amma yana da fallan Allah ya sace zanto shi ne sababi wannan sai in gode masa ta wannan fuskar tunda manzo Allah ya ce la yashkurullahu man la yashkurunna wanda baya godiya mutane ba zai godiya wa Ubangiji ba sai kai masa godiya karkare na shi bai zama sababin ka na kaza amma zuciyarka 100% godiya da zaka yi takarce tana koma ne ga mahallinka ka gane kullu alaka ne kai tsaye tsakanin Allah madaukakin sarki da bawansa lokacin da aka sanar da wannan kalmomi sannan manzo Allah ya cika da sanar da shi cewa ka sani cewa cin nasara yana tare da hakuri duk abin da ka sa a gaba kake son ka ci nasara to sinadarin cin nasara din ya kasance kai hakuri wato ba sai kai garaje ba idan an tsara hanya da zaka bi don ka samu wani abu sai ka kama bin wannan hanyar bisa da tsarin da Allah ya tsara kar kai kasala amma kuma kar ka kosa ka ce dole daga nan kafin gari ya waye daga nan kafin kwana bakwai daga nan kafin kaza dole sai kai hakuri wasta'inu bis sabri was salati wa innaha la kabiratun illa al khatin ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin dole sai da hakuri kafin a sami cin nasara akan ko wani irin abu da aka sa a gaba to sai kuma ya sanar da shi cewa dukkan abinda yake mai tsanani da zai same ka to ka tabbatar cewa akwai sauki na tare da shi tsanani baya zuwa ya dawwama wahala ba ta zuwa ta dawwama ba sai sai sauki ya biyo bayanta ga bawa shine abinda Allah ya tabbatar ita fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to kaga anan an ambaci al-usr su biyu an ambaci yusr shi ma su biyu fa inna ma'al usri yusran sannan inna ma'al usri sannan kuma yusran sai dai al-usr ya zanto da alif da lam ma'rifa yusran ya zanto ba alif da lam nakira kenan ka'idar su shine wato al-ma'rifa idza u'idat كانت الاولى هي الثانيه والثانيه هي الاولى لوكسن ذكر وقتك معرفه سي اكا ميمي تا سو بيو تو تبركو ايتا سي تاين تاين ايتا سي تبيو اما نكرا اذا تكررت تجددت ايتا كو نكرا اذا اكا ميمي تا سو بيو تو تبركو دبل تبيين دبل تو كاغا انن العسر با الف لام با ني با اما ميمي تا سو بيو نفركو شينه نبيين نبيين جينا نفركو amma yusur na farkon daban na biyun daban sakamakon da zaka fita da shi shine sai ka fita da sakamakon cewa al-usr din guda nawa ne daya yusur din guda nawa ne biyu ina ba dan fahimta wato tsananin guda ɗaya ne amma sauki guda biyu to ka kuwa sauki biyu ai zai rinjayi tsananin guda ɗaya shi ne sakamakon da zaka fita da shi shi ne ke cewa wala rubbana zalatin يذيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج
ita musiba nawa-nawa ce take sauka ga dan adam wanda mutum zai damu ya samu kunci sakamakon wannan musibar sakamakon wannan tsananin dafat ta yi kunci kunci ya yi kunci balan masu haka matsalakatu ba yayin da sarkarta ta sarkace ta daure shi ta ko'ina huri jet sai aka bude mishi ita wa kana yuzunnu ala tufraju yana tsammanin ko da kana siyal qadira kamar shi ke da ya riga ya gama amma shi ke nan ma'ana hatta idan sai asar rusulu wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawm al-mujrimin kuma zanni ba sai kun tsaye mai tsammani sun dauka kawai shi ke nan an riga an gama Allah ya so ya jarrabe su kawai nasara ba za ta zo ba Ubangiji ta'ala shi ke nan ja'ahum nasruna kawai sai nasaran mu ta zo fa nujjiya man nasha sai mu samar da wanda muka so wala yuraddu ba suna anil qaumul mujrimin a nan gurin sai zanto ana baiwa yaro darasin rayuwa ba falan ɗaya take tafiya ba falan biyu akwai shafi mai kyau akwai shafi mara kyau rayuwa jarrabawa ce tana tafiya ne kan ka'idar allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum jarraba ake wa dan adam jarrabar nan iri biyu ce akwai mai daɗi akwai mara daɗi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un amfanin wannan shi ne idan ya sami wannan bangare din mara daɗi sai ya tuna Allah sai ya hakuri dan ya san jarrabawa ta tsanani ana fuskanta ne da garkuwar hakuri idan kuma an kawo masa shafi mai daɗi sai ya gane ba hikimarsa ba ce ba kwazonsa ba ne ba dan kasancewarsa dan mungada ba ne a'a ni'imatai Allah ya so ba shi sai wa Allah godiya shi yasa manzo Allah yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min al-amru mu'min yana da ban mamaki gaba ɗaya al'amarinsa wato alkhairi ne ba wanda yake da wannan sai mu'mini in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu idan ya kasance abun farin ciki ya same shi sai wa Allah godiya baya cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai dama na san zan samu ai dama na yi kulle kulle da connection da shiga ta can da fita can ni'ima ce ta Ubangiji sai wa Allah godiya sai ga wannan ya zai masa alkhairi idan kishiyar haka ta samu mu ne kuma sai ya hakuri to sai ga wannan hakurin ya zai masa alkhairi idan ya godiya Allah ta lai shakartum lazidannakum idan yi haƙuri Allah ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sune ulaika kan ajina as-sabirin da Allah ce bashar sabirin a can baya sune ulaika aka yi ismul isharar da su alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Umar ibn Khattab yace ma dalla da lafsu na dama da na hagu da kuma kayan tsori a tsakiya ni'mal idlani wal alawa yace da al-idlani lokacin da ka dora kayanka akan jaki zaka samu ga wani yayi dama ga wani yayi hagu al-alawa kuma bayan ka dora wannan sai aka miƙo ba wani sai ka dora daga gaba Umar dan Khattab yace to wannan ayar tana baiwa masu hakuri cewa abinda zaka samu guda uku ne al-idlani wal-alawa al-idlani shine kayan laftu din dake dama da hagu al-alawa kuma kayan tsorin dake gaba dan Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim kaga na daman kenan wa rahama na hagun kenan wa ulaika humul muhtadun ga salawat ga rahama ga kuma al-ihtida kaga sun rabota dan saboda haka a nan gurin lokacin da kake isarwa yaro irin waɗannan kalmomi gaskiya da yawa daga cikin yara ba lallai ne hankalinsa ya hararo hakan ba amma zai ci ribar abun daga lokacin da ya zama dan adam yana rike da waɗannan ababen da ka faɗa shine amfanin faɗawa mutum tun yana yaro to kaga wannan kalmomi ne da suka shafi tawjihat almutaalliqa bi sihhati aliman wa sihhati atawakkul wa sihhati allujuu ila allahi ta'ala warraghbati ilayhi warrahabati minhu subhanahu wa ta'ala kalmomi ne da suka kunshi yadda dan adam zai kulla zai tawakkali tsakanin shi da ubangijinsa ya koma zuwa ga ubangiji ya fake zuwa wurinsa subhanahu wa ta'ala dan shine mai shi dan adam yayi da baya da shi
shine wadatacce dan adam yana da mabukaci ne shi talaka ne shi ya yadda shi ne za a ciyar Allah ba mai ciyar da shi inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin la yut'im wa huwa alladhi yut'im wa la yut'am shike tirwa ba a ciyar da shi yuzir wa la yujaru alayhi shike ba da tsaro in za a cuce ka amma lokacin da ya nufin ya kama ka da azaba ba wanda sai baka tsaro to kaga idan mutum ya tarbiyyanta da irin wannan wato wannan ba wai dan wannan ne kadai taujihat na imani da akida ba a misali ne na wannan a misali kuma na abin da ya shafi ibada da manzon Allah ke tarbiyyantin yaro kan ibada wannan akwai misalai da yawa kuma cikin hadisi waɗannan ababen da suka shafi imani da gyara zuciyarsa da abin da ya shafi ibada wato ibada da ya kamata yaro ya rinka yi dukkan mu muna sanar da hadisin da manzon Allah ke cewa umarni ciyaranku da yin sallah tun suna yara ɗan shekara bakwai ku fara dukan su akan sallah in ba su ba lokacin da suka kai shekara goma sannan ku raba wurin kwanansu tsakanin maza daban mata daban to kaga anan taujihi ne na mafi girma daga cikin domin ibadoji da dan adam ke aiwatarwa malamai na kasa su kaso uku alqisma as-sulasiyya kashi na farko ibadar da ake yi da jiki kadai kashi na biyu ibadar da ake yi da dukiya kadai kashi na uku ibadar da ake yi da jiki da dukiya a haɗe da juna to kaga idan ka dauki misalin ibadar da ake yi da jiki kadai sallah ita ce shugaban su ma'ana duk talaucin ka sai kai sallah ba ta bukatan kuɗi ko kina tseren masallaci wajen talauci sai kai sallah ba a cewa to ai bai da kuku dan ita da gangan jiki ake yi daga nan gurin sai wanda ake ibada ce maliyya mahza ita ce zakka inda aka ce ga zakka ko ta yaro ce wanda ba baligi ba haƙƙin zakka yana da alaƙa ne da zuciyar ba balagan yaron ba sai an fitar da zakka ɗin ko ta yaro ko ta mahaukaci ce sai an fitar da zakka ɗin a ciki kaga ibada ce maliyya mahza ba lallai bane dan adam ya zanto ya amfani da jiki wajen fitar da zakka tunda a iya fitar masa a iya kwata a fitar ko da ya kici ba zai bayar ba ya an samu gwamnati da take da ƙarfin kwatar zakka ta baiwa wato alishin talakawa to kaga ibada ce maliyya akwai kuma ibadar da ta shafi gangan jiki ta shafi dukiya wato kamar aikin hajji kenan a ciki akwai gangan jiki da zaka kai ka kawo wajen tawafi da sa'ayi da jifa da tsayawan arfa da kwanan muzdalifa da sauransu sannan kuma akwai dukiya a ciki tunda akwai guzuri dan Allah ya ce wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa wata kuniya ulul albab dole sai kai guzuri na abin da zaka ci da ta mutanen yamal in za su tafi aikin hajji ba su tafiya da guzuri sai can sun dogara ga Allah in sun je can sai su rika bara Allah ya ce a'a ku yi guzurinku daga gida ba bukatan bara wata zawwadu ka samu kuɗin da za ka ci abinci da wanda ku yi guzuri kar ku je can ku rinka bara fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulul albab to kaga a cikin ibadoji na gangan jiki sallah ce shugaban sai manzon Allah ya bada misali a cikin wannan hadisi a umarci yara da yin sallah tun suna yin shekara bakwai ta cike sallah ta cike sallah zaka fita masallaci ka fadakar da yaranka koda da asuba ne su tashi su yi sallah wanda ke suke suna da wayan da sun kai shekara bakwai din takwas ka fita da su ku tafi da su masallaci waɗanda suke mata ga al'ada ba sa wasu je masallaci ba ka dawo ka zo ka tashi su yi sallah din a gaban gidanka ko ka tashi su kafin ka tafi kafin ka dawo sun yi ko kuna yi a masallaci su sun yi tasu a gida wannan haka zaka tun suna yin shekara bakwai lokacin da suka kai shekara goma in ka ce a tashi a yi sallah ba a yi ba ya halatta ka ladartar da yaro ko ka ladartar da yarinya kan wannan kuma lallai idan akwai sukuni da hali ba larura ta rayuwa ba to a raba su wato ma'ana wurin kwanan maza daban wurin kwanan mata kuma daban karata ku da su da juna kuma nan har sai malamai suke ƙara bayani idan an raba su sai a ware musu kaya na barci yan maza a yi musu bakaken wunduna su rinka bacci da su daga lokacin da suka kai shekara goma zuwa sha biyu sha uku sha huɗu yan mata a yi musu fararen wunduna su rinka bacci da su hikima shine balaga na iya zuwa kowanne daga cikinsu alamar balagan ɗa namiji fitowar mani da waɗansu alamomin amma fitowar mani tana daga cikin ɗaya daga cikin alamomi kenan wanda yake ɗagon mani kasancewar ta fari ne mai kauri ya fi bayyana a jikin bakin yaji sama da kowane irin yaji alamar balagar ƙyamaci jinin al'ada launi na da ya fi bayyana cikin farin tufafi sama da kowane iri wannan ƙarin bayani ne na malamai saboda me ya iya wayan gari ba baligi ba kafin azhar ta yi ya zama baligi, ta iya kwantawa da daddare karfe 10 ba baliga ba kafin alfajiri zo ta zama baliga. To ta san daga lokacin da ta zama baliga din nan fa nauye-nauye na ibada sun hau kanta daidai da wanda yake kan mahaifiyarta ko kakarta 'yar shekara sama yi, ba wai sai an yi mata aure. Rashin tarbiyyar addini ta sa yawanci yara mata sai su tashi waɗansu ba sa sallah, gani suke ba a sallah sai an fara sai an yi aure, wata ma in ta yi aure sai ta haihu za ta fara sallah, amarya ba ta sallah yawanci a kasar hausa ba a yi kanwa. Abinda yake kai amarya da shi rukunan amarki shi ne a kai ta da lado da sharafke wannan abinda ake sharafke da shi da kayan karsanta da abubuwan da rukunan amarki ke da shartu da suna kiɗan shartu suna waka ba abinda ya shafe ta da sallah. To wata haka ta ɗauka bayan ko daga lokacin da zama ba daga komai ya hau kanta abinda ya hau kan kowace irin mace, saboda haka kuma ɗa namiji shi ma daga lokacin da zama baliki haka ba wai sai lokacin da ya riga ya ce wai ya girma ko ya aure ya zama babban mutum ba, ko kaga ko sai ya ga shewa ga mutum ya zama baliki wani ma har ya auren fari baya kula da addini sosai, kuma a gida har yanzu iyayensu suna ganin yaro ne kalmar yaro din ne suke rudar su. To ai babanka ko kana ɗan shekara sau yan babanka ya ce wa yaron nan yana da hujja ne ce yaron nan dan kai yaro din ne. To amma wannan ba shike nan kuma lokacin nan nauye-nauye na shari'a ba su hau kanka ba, jin cewa an ce yaro shi ya sa ba wani sai ya haihuwar farko da ta biyu don a gidansu ake rada aure ake rada suna kai shi ba ya rada suna da sai dai a ta gidan mahaifarsa. To saboda haka wannan dai abinda ake so daga lokacin da mutum ya kai waɗannan shekaru a yi ta ba shi taujihi ana i'idadinsa yadda zai gane cewa lallai akwai abin da ke gabansa. To kaga a nan gurin darasi ne da ya shafi ibada cikin ibadoji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa. Sana hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, Imam Bukhari ya kawo shi wurare daban-daban inda zan iya zuwa ɗaya daga cikin wuraren karkashin fassaran faɗin Allah ta'ala inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab cikin suratu Ali Imran. Karkashin wannan ya kawo hadisin Abdullahi da Abbas. Abdullahi da Abbas yana yaro kafin ya kai baligi sai je wurin khalatata yar uwar mahaifiyarsa ita ce Maimuna bintul Harith al-Hilaliyya dan yar uwa ce ga mahaifiyar Abdullahi da Abbas. Irin yadda yaro zai zuwa wajen kawar mahaifiyarsa ko yar mahaifiyarsa ya je gidan ya kwana tun da yaro ne ba baligi ba. To ranar da ya je kwana wajen ta ashe ko manzon Allah yana ɗakin ta, a ɗakin kuma tabarma ɗaya ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fi kauna tabarma ɗaya ce. Sai aka shimfiɗa ta tunda tana da tsawo haka da aka shimfiɗa ta da tsawonta, manzon Allah da matarsa suna daga rabinta Abdullahi da Abbas kuma daga can gefe a kan ɗaya rabin. Abdullahi da Abbas sai ni dai hikima ta ta zuwa gidan in ga yaya tam table din manzon Allah yake na dare da me da me yake na ibada. Ita can sai manzon Allah ya farka, yana farkawa daga barci yana daga zaune sai ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا صرف لنا ذنوبنا هل يزوات أركان سورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ينادي كذلك ma'ana ya wannan yana daga cikin zikirin dare idan ka farka daga bacci kafin ka tashi daga kai shin fada yace sanan sai manzo Allah ya tashi da ya tashi a ko ta sarka da ruwa a ciki yace sai je ɗe buruwan da ke ciki sai ya alla sai ina kallon shi yace daga nan sai zo ya kabarta ya fara sallah yace da na ga haka ni ma sai tashi na je ɗe buruwa sai na yi alwala sai na zo hagun din manzo Allah na kabarta zan bi musulmanci da na tsaya a hagun dinsa sai manzon Allah ya kama ni ya biyo da ni ta wasa ya dawo da ni damansa. A ƙarƙashin nan sai malamin suka ce akwai fiqhu da dama ƙarƙashin wannan daidai wannan gabar a cikin hadisi. Fiqhu na farko a shi ya halatta ka bi mutum sallah ko da ya sani ko bai sani ba,
idan ka zo masallaci za ka bi liman sallah ne dan ya san ka zo dan yi niyyar da kai a ciki. Ba ruwan shi da kai ya tsayar da sallar. An gane ku? Sannan ko ba lallai bane sai mutum ya yi niyyar limanci. Duk da cewa ko malaman da suke ganin sai ka yi niyyar limanci. Za ka niyyar sallah ne kawai. Manzon Allah lokacin da ya tashi zai bai san Abdullahi dan Abbas zai fi shi. Amma Abdullahi dan Abbas zai bi sallarsa kuma ta yi. Sannan kuma idan ku biyu ne daga kai sai liman kuma dukkaninku maza ne to za ku jeru ne. Ba ɗaya yana gaba ɗaya yana baya ba. Sannan idan kun jeru din kai ma mu sai musu ba ku da dalili cikin shari'a. Kar ku saranta wani abu ku yi hauki. An gane ku? Amma idan ya kasance so ɗaya ne a shekara ba da niyya ba wata rana wani na cikin shi bai da wuturi sai da gashi na yi sha'awa na zo na bi shi ba wanda zai ci mun yi ba da ni ba dan gashi manzo Allah na yi Abdullahi dan Abbas ya bi shi ko ba cikin Ramadan ba ne. To a nan gurin wato kaga a aikace sai manzo Allah yake koya Abdullahi dan Abbas ayyukan sallah. Abdullahi dan Abbas ya haddace azzar rako inda manzo Allah ya ce raka 11 ne. Da yanayin dadewa da yanayin ruku'i da yanayin sujada da maga lokacin da ya tashi din yayi ta ne a karshen dare ka ganin gurin can yayi magana akan ummatin sa sallah kafarillah nan kuma a aikace na aiwatar da yana aiwatar da ayyukan sallah ta nafila ga Abdullahi dan Abbas wato ainihin gashi yana yaro to kaga wannan bangaren ibadoji ke da duk ana so a baiwa yara tawjihi sannan kuma bangare da ya shafi al akhlaq dabi'u da halayya ta din duk abu ne da manzalan sallallahu alaihi wasallam da shirin sauran sahabbai ba su gajiya ba wajen tarbiyyantar yara bisa ga ɗabi'u na gari da halayya na gari doriya akan imani da aqida doriya akan ibada to kuma a koya musu ɗabi'u na gari za mu ga wannan cikin hadisin da Abdullahi da manzalan sallallahu alaihi wasallam ke cewa da wani yaro ya gulam san billah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wannan ladabi ne na cin abinci ya koya masa abu uku lokaci guda abu na farko yin bismillah lokacin da zai ci abincin abu na biyu wato ya ci da hannun dama a madadin hagu abu na uku ya ci akan daidai saitin gabansa kar ya rinka cin sauran gaban mutane to kaga wannan koda yaranka ne koda ƴaƴanka ne kuke cin abinci tare da su dan ka koya musu wannan sai ka kalli kowa na farko idan aka kawo abincin ka ga waye ya wanke hannu waye bai wanke hannu ba kai wani zai ka wanke hannu ke wanke wanke hannun ku duk sun wanke hannu sun zo to kowanne ya zana daidai gabansa kuma kowanne ya yi bismillah sannan kuma bayan an yi bismillah kowa ya tada masa manzo Allah ce kar wanda ya ci da hagu shedan da yake ci da hagu kar mutum ya sha da hagu shedan da yake sha da hagu kowa ya tada masa kaga a lokacin yara ne kila zaka dauka ba komai bane wannan to kana faɗa kaman da wasa sai dai kawai abinda za ka yi lokacin da kake karantar da yaro wannan duk malamai sun san wannan baya daidai lokacin da kake karantar da babba babba za ka yi maka bayani na irin na manya ai da hannun dama za ka ci abinci kuma lallai kai bismillah kana yaro ba lallai sai ka yi wannan ba da wayo za ka yi masa wannan ya fahimta domin lokacin da ka zo za ka yi wa yara tawjihi ya kasance kana musu magana irin ta manya sai ga kai da ban su daban su ba su fahimce ka ba kai ma ba ka fahimce su kuma a nan gudun laifin ka ne da ba su fahimta ba ba laifin su bane su da ba su fahimta ba me yasa kake musu magana ta manya ai da wasa wasa da wargi da dan hankali haka zaka jawo su har su fahimta to kaga nan gudun dabi'u ne da bazara su sun yake nuna wa dan haka dai ya ƴan uwa musulmi lalle ne kula da tarbiyyar yaran da gina su akan imani da kuma gina su wato ainihin a kan su tashi da ibada koya musu azumi ka duba yadda manzo Allah ke umarcin sahabbai su ga koya yaran su azumi a tun ma a shar'an Ramadan a azumin Ashura ma an rinka sa yara suna yi idan yaro ya tashi yunwa ta dame shi sai a kawo masa kayan wasa da zai tilantar da shi ka kawo masa wata bindiga ta ruwa yana harba ba ko wata mota mai batiri yana wasa da ita ka dauke masa da hankali har lokaci ya ko ka ce da shi wani bal idan an yi la'asar kuwa dama a ce kana da abin hawa ko mai son ko keke ko mota sai idan an yi la'asar kuwa zan je unguwa ina son ka raka ni illa iya ka samu haihuwar ka sai maka wanka a samu kaya za mu tafi unguwa to a wannan lokaci ya dena tunanin mai zai ci saboda son wata yanzu yana tunanin la'asar sai ne kawai don ku fita sai ka ɗauke shi ka tafi irin yawon nan na yadda rana babu dawo sai tabda magariba. Kaga duk wannan tarbiyyanta ne na yaro akan irin waɗannan da sauransu, wanda galibin mu ba kowane ke
yi ya ga mai ba wanda ya san ma wani irin kasar ne a ciki. Idan samari ne ka shiga ɗakin su, to ɗakin kila baya sallah. Bangon gabas inda alƙibla take kalanda ce ta Irisulun, ko mata tsirara ko ƙarfin Irisulun ɗin nan kamar alduki ta kaki ta kai ita ce a ciki, ko waɗansu a taurari na Indian films ko American films, ko waɗansu shahararrun ƴan ƙwallon kafa ko ƴan basketball ko ƴan lawn tennis ko ƴan table tennis ko dukkan wani wasanni, wannan kalandar ce. Idan da zaka ɗauko album ɗin saurayi daga shafin farko zuwa shafin ƙarshe ba abin da ke ciki sai hoton ƴan mata kawai, yana kashe kwarkwatar ido da su ya duba nan ce kai ai wannan ta fi hanci, a duba nan kai ai wannan ta fi kaza. Wannan shine abin yi wa sauran abokanansa alfahari, wane ne albon ɗinsa ya fi cika da kala-kala na ƴan mata. To kaga wannan iyaye ne ba sa zuwa su kai ziyara ba da zuman ɗaki a ɗakin, ba da zuman sallah a ɗakin saurayi. Idan ka tambaye shi a cikin ɗakin nashi na alƙibla kake da sani ba, a cikin kasar da yake da su audio kasar, ba na karatun Qur'ani, ba na hadisi, ba na komai, sai na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe video kasar haka, ba abin da ke gaba sai in aje a yi ƙwallon kafa, a je a yi wasan snooker, a zo a yi computer game, a je a yi wancan kawai. Haka idan ƴan mata ne ma haka za ka samu, su ma irin tasu tsarabar kuma daban a cikin ɗakunan su, kuma iyaye ba sa kula da su. Kuma sai ga ɗa uba bai damu ba da cewa waɗanne ne abokanan ɗana, bai damu da cewa waɗanne ne ƙawaye ƴata ba, wannan duk kuskure ne. Irin yadda fasadi ya yi yawa a yanzu sakamakon satellite da tashoshi na ƙasar waje na batsa da rashin mutunci da muke kama su a cikin gidajenmu, ba sai mutum ya je gidansu nema ba, ɓarna da yawa tana faruwa. Ɓarna ta mace ta rinka neman mace yanzu yana faruwa a wannan, yawanci yara sun suna 'yan sakandare 'yan mata. Ko ka ga wata babbar mace ta ƙulla alaƙa da 'yarka kamar ƙaunarta take kuma ƙarya take, ba ta sadaka. Duk irin wannan akwai shi, sai in mun bi diddigin 'ya'yanmu za mu lura da wannan, kuma sai mun gina su tun suna 'yan ƙanana bisa ga tsoron Allah, bisa ga tarbiyya mai kyau kafin mu kai ga wannan. Daga ƙarshe ina so in ce muku ya'yan uwa, duk yadda iyaye suka yi su gyara tarbiyya da himmansu da ƙwazonsu, to iyaye ɗin abin da duk za su yi ɗaya ne daga cikin kashi biyar na tarbiyya, kashi huɗu kuma ya shafi waɗansu sauran ɓangarori na al'umma. Iyaye su ne za su yi kashin farko. Kashi na biyu malamai a makaranta. Kashi na uku silabus ɗin makaranta. Duk kwazon malami idan silabus ɗin da aka tsara ba mai kyau bane, babu yadda zai iya kawo wani abu sai a ce da shi ai abin da ka karantar ɗin nan ya fita daga tsarin karantarwa, baya cikin abin da aka baka shi za ka karanta. Kaga nan gurin waɗanda ake kira education policy makers, waɗanda suke tsara siyasa ta karantar da ilimi a ministers na education na test ɗinmu na musulmai, dole su zanto masu kishin musulunci da tarbiyyar addini su kalli kowace mada, kowane subject, ko ingilishi za a karantar, ko biology, ko chemistry, ko ma me za a karantar, ina ne inda lalle ya ci karo da addini a gyara shi, a gyara shi. Ina ne inda bai ci karo da addini ba a gyara shi. Wani misalai za a kawo a cikin examples za a kawo, ko da a littafin koyon harshen Turanci ne wanda akwai maguzancin Western culture, akwai kuma abin da bai dace ba a ciki, ina ne inda za a kawo abin da ya dace da tarbiyyar mutum addini a ciki. Kaga dole akwai wannan, wato kaga malamai a makaranta bangare ne na tarbiyya, a syllabus da za a tsara bangare ne na tarbiyya. Tun da dai a tsari na federalism da Najeriya take bi, an yadda jihohi suna da wani bangare na cin gashin kai wajen tsara tattalin arzikinsu, wajen tsara harkar iliminsu. Akwai dokoki da doka ta federal government za ta yi superseding a state, akwai kuma dokokin da state ta fi federal government ƙarfi. To duk abin da muka federal government ƙarfi, dole mu tsaya mu tsara shi da ya dace da addini, in muna son ƴaƴa mu su tashi su zama mutane na gari wanda suka san kansu, suka san al'ummarsu. A ɓangare na hudu kafofin watsa labarai, radio, television da jarida da majalla, waɗannan su ma ɓangarori ne na tarbiyya.
daidai da masu sayar da hotuna a kan titi, kalandoji da za a gani. Akwai kalandar da za a ce a sarai, barna take ba barna a cikin misali. Akwai kalandar da ba ta dace a sayar ba, barna ta yi. Duk waɗanda suke sayar da manya-manyan hotuna ka ganshi babba hoton 'yan mata kusan tsirara gashin kai tun daga ka har kan kuturinta. Ai wannan rashin mutunci ne a rinka sayar da irin wannan hoton a garurrukan musu. A hoto wanda yake na wani ƙato daga titi ka neran wando a al'aurar ga cibiyarsa ga cinyoyinsa duk a waje wanda al'aurar ɗan namiji daga cibiyar zuwa gwiwa ai bai halatta a sayar da wannan ba. Duk wanda yake sayar da wannan yana cin abinci ta ce shi haramun kace ci. Malamai ku faɗa musu akan mimbarin Juma'a yanzu, a faɗa musu a rediyo da talabijin yanzu, gwamnati ta sanya doka an haramta sayar da irin wannan hotunan na rashin mutunci da fasara. Kasa na kaɗe-kaɗe da wake-wake a taka musu birki bidiyo bidiyo don mutane na gari wanda suka san kansu suka san al'ummar su a bangare na hudu kafofin watsa labarai rediyo talabijin da jarida da majalla waɗannan su ma ɓangarori ne na tarbiyya daidai da masu sayar da hotuna a kan titi kalandoji da za a gani akwai kalandar da za a ce a sarai barna take ba barna a cikin misali. Akwai kalandar da ba ta dace a sayar ba, barna ta yi. Duk waɗanda suke sayar da manya-manyan hotuna ka ganshi babba hoton 'yan mata kusan tsirara gashin kai tun daga ka har kan kuturinta. Ai wannan rashin mutunci ne a rinka sayar da irin wannan hoton a garurrukan musu. A hoto wanda yake na wani ƙato daga titi ka neran wando a al'aurar ga cibiyarsa ga cinyoyinsa duk a waje wanda al'aurar ɗan namiji daga cibiyar zuwa gwiwa ai bai halatta a sayar da wannan ba. Duk kasa da rashin mutunci a taka musu birki ya sau nawa ne za ka ga 'yan mata 'ya'yanka idan ta fito daga nan gidan ta ga gidan suwa za ka gidan suwanci da wani dan kullun dan gwalai idan ka leka sai ga wani video kasa ne aka yi wasu maganin zinta kai a gidan an san cewa kana da alaka da addini ba za ka sayo irin ka ba kuma in ka gani za a yi rikici da kai to amma duk mata sun san inda yake a makwabta kuma za a karɓo aro baka kuma za a kalla baka sani ba a mayar. To idan aka ce an sanya waɗansu dokoki inda ba za a sai waɗannan kasu ɗin ba za su yi calculation a tsakanin jama'a ba, ka ga duk ɓangare na Sarbiya. Titi ɓangare na Sarbiya don lokacin da yaro ya taso daga gida kafin ya zo makaranta, ya tashi daga makaranta kafin ya je gida, daga gida zuwa kasuwa, daga kasuwa zuwa gida, daga gidan makwabta zuwa gidan makwabta zai wuce ta kan titi. Ka ga duk munkar ɗin da ya gani a kan titi ya saba ganin sa yau da gobe. Sai ya zanto a kan shi ma zai kokarin ya tashi. Yaro ba wai ana koya musu zantawa ba ne, ba wanda yake ba yaro a nan kasar ta ba ya ce ungusha fitowa ya yi a kan hanyar zuwa makaranta ko daga gida zai ce fa ne ya ga mutane sata. Da aka jefar da filta ɗin kafin wutar ta mutu sai ya ɗauka ya taka ya yi tari ya jefar. Da ya ɗauka a tsara na ya taka sai tari ya rabu. To ana nan sai ya tari har sai ya daina. Har ya samu lafi. Ba wanda ya ba shi lafi kawai ya zama cikakke na mashayin tama. To wannan fa misali ne guda ɗaya dubban al'amuran suna nan wanda titunan mu ne suke yi. To kaga in za a yi maganin tarbiyya akwai iyaye a ciki, akwai kafofin watsa labarai a ciki, wani program suke so a radio da talabijin wanda suke taimaka a tarbiyya. Wani wata semina da muka yi can kwanaki wani bawan Allah ya gabatar da bincike mai kyau wani mutumin Gombe kan kafofin watsa labaranmu na arewacin Najeriya na musulmai inda musulmai ce. Wato idan ka kasa programs ɗinsu shirye-shiryen su kashi 100 kashi 65 zuwa 70 don na shakatawa ne. Kiɗan kalangu, kiɗan kozo, zaɓi sanka, zaɓen rana, zaɓen safe, zaɓen dare. Ku da komai sai zaɓe. Kuma idan kana sauraron zaɓen ki ta ji shirme da har ba ki. Da wani shugaban masu bire da rishayin duk duniya, wata shugaban mai toto wata duk duniya, kuna wani loko fa gindin kwatami wai su sai shugaban masu toto ko wani shugaba ne ba da shugaban yan wanki da wani ba ka cin hatsi sai rayu sai gawa cewa akwai gida don ci a ya zo da progress ɗin mai amfani su. Wai kawai sai ya zanto cewa a madadin ma'aikatar yaɗa labarai da kula da jin daɗin al'umma ko matasa ta lura ita ce za ta tsara wa al'umma ya za su yi wata ta biyewa al'umma mai suke so. Me ake kenan? Ina amfanin ilimi idan ni na ajiye ilimin na bi wanda ba ya da ilimi yana son abin da zai yi shi zan yi. To kaga wannan akwai kuskure kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da filmedi shi ne a ciki daidai da abin nan ba wai program lallai su zato na addini ba na koyar da addini na koyar da tsarki na tauhidi na tarbiyya duk suna da kyau sannan a waje ɗaya na koyar da tsafta na koyar da kiwon lafiya na koyar da kimiyya na koyar da fasaha na koyar da kiwo rini waɗansu sana'o'i duk a rinka yi a rediyo da talabijin. Muna Saudiya lokacin da aka yi rikicin gabas ta tsakiya na farko ɗin nan na abin nan na shigar Saddam Kuwait a 91 kenan ko a wannan lokaci kasashen yankin Gulf guda shida Saudiya Kuwait da Bahrain da Qatar da Oman da waje ce Jordan a bata cikin kunga duk wannan laifin gidajen rediyo ne duk ku san wannan ba kasashen yankin Gulf ake nufi ai kasashe shida ne Saudiya da Kuwait da Bahrain da Qatar da Oman da United Arab Emirates wannan su ne kasashe shida gaba ɗayan waɗannan kasashen sai da suka bayar da hutu na watanni uku turba a karatu tun daga matakin primary har zuwa matakin na university saboda wannan rikicin da Kuwait kuma wannan wata ukun sun wuce a tarihi an zauna an zama da jahilai cikin su amma Isra'ila ta rufe dukkan karatu a makarantu din amma sai ta cigaba da karantar da syllabus din ta hanyar radio da television yan primary sai ta syllabus gidan television kaza kawai abinda za a karantar darussan da ake a primary yara suna gida kowa ya bude talabijin ya kalla wanda ba su da talabijin a kowace unguwa akwai tashar kallon talabijin ta kyauta ta gwamnati ko ba a dauki wuta ba su fito su kalla malamin lissafi ya karantar malamin mathematics ya karantar malamin english ya karantar malamin komai ya karantar har ai watanni biyar har ai awanni guda biyar an gama da primary sai a zo kuma bayan azhar in secondary nasu zai fara da daddare in university sun su dauki lecture ba su yadda sun yi hasara awa ɗaya ba dan sun san muhimmancin ilimi mu adam gurin sai ga minti 30 kawai ana dukan goso a gidan radio saboda ga gani me amfani ko kawai talabijin a zo a sanya waɗansu maraya na kasar waje marasa kunya marasa mutunci kawai ka ga mutun kawai sai ya yana wannan samari wannan shine kuke wasu ne shi jama'a an nuna mun lokaci yayi ina ba da hakuri bisa ga tsawaitawa da rai a takaice dai in dai Ubangiji Ta'ala ya taimake mu muka dauki shawarwarin da manzon Allah ya bada cikin hadisi za su taimaka mana kwarai da gaske wajen abin da ya shafi gyara tarbiyyar yaran sannan duk kokarin da muka yi kuma sai mun hada da musu addu'a su ƴaƴan nan sai mun rinka musu addu'a a cikin sallolin lemu a lokuta da ake sa ran ansa addu'a muna musu addu'a Ubangiji ya tsare mu da su daga fitintunan zamani ina ga wannan zai taimaka mana kwarai da gaske abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada wanda kuma na yi tuntuɓin harshe ko kuskure Allah ya shafe mu assalamu alaikum wa
rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai tambayoyi wanda malam Mukhtar zai karanta insha Allah malam zai bada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من صورة لي محاضرة جمالا الله شكاك على الخير كما الله شبام أنهم إيكم بي وكما أنهم أيك تعبوا الجمال أزام كرد تنبوي سجي كتنبوي سنة لجامع أمدي وردو وند الله يسا يسا مجم تنبير سا sai ya amfani da wanda kuma bai samu ba sai shi hakuri saboda ainihin tambayoyin sun yi yawa a tambaya ta farko ya ce Allah ya gafarta malam ko gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zanka ambaton Allah har sai an mutu ko ɗaya sai an haukace ko an kusa a haukace wato a zanka daga murya sosai a wajen zikiri ya gaskiya wannan abu ne
wannan magana ba gaskiya ba ce rashin gaskiya ba wanda zai iya nuna wannan hadisin ta hanyar ingantacciya kuma idan aka ce ka yi ta ambaton Allah har sai ka haukace daga lokacin da ka haukace ba babu doka a kanka
don manzo Allah ya rufe alqalam wa antala adil majnun hatta yufiq wa ana as-sabi hatta yahtalim wa ana an-na'im hatta yastakir mutu uku an dauki alqalami akan su mahaukaci sai ran da ya samu lafiya da mai barci har sai lokacin da ya farka da yaro wanda bai balaga ba har sai lokacin da ya balaga da haka ba dai bane ba kuma ambaton Allah da yake ya sanya mutun ya natsu kuma sai a ce ambaton Allah ne zai sa mutun hauka to wannan ai ba dai bane ba ubangiji yake allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum hada bi zikrillah tatma'innu qulub zukata natsuwa suke samu sakamakon ambaton Allah zukata mamuni to kaga ba magana hauka a cikin ambaton Allah sannan kuma ambaton Allah ana yin shi ne ba tare da daga murya ba zaka yi ne gurgudan kai yadda zaka jiyar da kanka kuskure ne mutum ya zo yana daga sunan Allah yana daga murya da shi wajen zikiri ina fata an fahimta don abinda yake bukata ladabi tsakaninka da Ubangiji sahabbai sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam afa'idun rabbuna fanunadihi am qaribun fanunadihi ubangijinmu a nesa yake mu daga murya lokacin da zamu kira shi ko a kusa yake mu yi munajati da shi mu yi gani ba sai mu daga murya ba sai Allah ya ba su ansa ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ji guda wata dai idza da'a fal yastajibu li wa yu'minu bi annahu yusdu idan bai na suka tambaye ka labari na kace da su ni a kusa nake ba a lissa nake ba ina an ta kiran mai kira din ya kira ni sannan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim sahabbai suka tafiya da annabi lokacin da suka hau kan duhu ai kan tudu sai su kabbara idan sun je gangara kuma sai su tasbihi to cikin hakan suna daga murya sai manzo Allah ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum sai ku mutane ku takaitawa kawunan ku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba bebe bane ba kulma bane ba wanda baya nan bane innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati wanda kuke kira mai ji ne a kusa yake kusancin shi zuwa gare ku yafi kusancin wuyan rakuman da kuke kai zuwa gare ku dan kace sabai suka rika ba sa daga murya suna yi kowa da zai je da kansa cikin ladabi dan haka ya kamata mai zikiri yake ne lallan zikiri ibada ce mai girma kuma kowane bawa ana son ya rinka yin zikiri mace ko namiji dan an kawo zakirin Allah katsiran wa zakira ce da aka ce adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu sanadin gafara da kuma lada mai girma to kaga anan gurin sharadin zikirin ka yanzu to karbabbe ka samu lada shine kai shi yadda manzo Allah ya koyar da kai ba tare da kai kari ko rigi ba yanzu malamin ne ya sunanka Nasiru kaga anan gurin idan ce Nasiru cikin ladabi kenan yana girma amma lokacin da yake na sai ce Nasiru dan Allah na mutunta shi ma'ana ko dai na tunje shi da cewa baya ji sosai suna daga murya ko kuma kawai ina ganin na mayar da shi wani bitar kaga wannan ubangiji da yake kusa da kai kuma sai ka daga murya kace ne in an kawo inda ake daga murya sai kai amfani da shi wannan kuma saboda wata hikima kamar yanzu kiran sallah zikiri ne amma akwai daga murya ce zikiri ne amma ya kunshi shela shela kuma tana bukatar daga murya kamar talbiya zikiri ne amma manzo Allah ya nuna daga murya to sai ka takaita daidai inda yace a daga inda bai ce a daga ba kuma kar ka daga dan in ka daga kuma kai kari cikin addini ko ba ka da hujja sai Allah ka nan da ku
sai wannan yake tambaya yace Allah ga kuma malam ina tambayoyi guda uku kamar haka tambaya ta farko shine yace wani irin gudunmuwa ya kamata samarin musulunci su bayar musamman a cikin wannan siyasa ta turai domin a samu gudunmuwa da kuma ainihin ba da shugabanci ga shugabanni na gaskiya da riƙon amana
abinda ake fuskanta yanzu na zuwan zaɓe abinda yake nauyin da yake kan kowane musulmi mace ko namiji saurayi ko wanda ba saurayi ba shine ya tsaya ya ga cewa a mazaɓarsa an zaɓi mutane na biyu ya tsaya ya ga cewa kuɗi ba su yi tasiri ba wajen waye kamata ya zaɓa a nan gurin ba na ba mutane fatawar cewa duk wanda ya ba ku kuɗi ku mayar masa da kayan shi ko ku jefe shi da shi
a'a ni abin da nake cewa duk wanda ya baku ku karba ku cinye amma ku zafi na gari kar ka tsaya ma ka cewa mutane wai kar su karba ba su da wannan takawar za ka wahalar da kai amma ku ba gaskiya ba da zaran da su cewa duk wanda ya kawo ma kuɗi kai ka roƙe shi inna ma huwa rizqun saqahullahu ilayka Allah shi ne Allah ya koro ma ka baka cinye amma ka kayar da shi in ba kun mutum banzai Allah ka kayar da shi ka zafi mutum da gari wannan shi ne gudun mawar da zamu yi a wannan siyasa ka tsaya lalle a kowace mazabarka dan haka ni a aqida ta ba da jam'iyyar siyasa zai iya yin kowace jam'iyya gurgudan dan takarar da jam'iyyar ta ajiye mu an gane ko idan da mutum zai zo ya dauko jam'iyyar AD in ga cewa a mazabata kansulan da zan zaba na gari a AD yake ga PDP da ANPP sun tsayar da wani bargurbi to sai zan zaba wannan AD din ai ba da tutar nake ba da wani ke wakili na karbar hukuma wanda zai je kare bukatuna idan an zo zabe na jaha haka idan an zo na chairman na local government haka wakili a majalisar dokoki ta jiha haka sanatoci haka house of representatives na tarayya haka ka kalli dan takara an daina yin siyasa ta gidadanci ta kawai ya daga tutar jami'a ana kallon wa aka aje maka wane ne dan takarar ka ko kana cikin jam'iyya kai shugaban jam'iyya ne jam'iyya ta aje arne to sai ka aje arnan na afana
Allahu akbar
an gane ko sai ka samu musulmi na gari ko ga musulmi guda biyu daya bargurbin musulmi daya wanda yake nagari sai ka zaɓi nagarin ka kayar da wancan bargurbin wannan shine ita ce siyasa ta aqida siyasa ta manufa ta sunan ya kamata amma har yanzu mutanen mun suna siyasa ta gidadanci kowa mutum ya zanto cewa abin da yake kallo jam'iyyarsa duk wanda ta ajiye tun da zai jam'iyyarsa sai ita zai zaɓa wannan kuskure ne wannan ta sa a lokacin siyasar 79 zuwa 83 PRP ta ci zaɓe a jihar Bauchi a wata mazaɓar da ba ta da ɗan takara saboda PRP ta je ta yi kamfen a garin an nuna mutane makulli za su zaɓa duk wanda ya zo ranar zaɓe kawai makulli ya zaɓa bai san waye zaɓa ba sai ya kasance cewa kuma ba su ma da ɗan takara a wajen a mazaɓar an yi lissafi PRP ta ci amma ba ɗan takara don haka wanda yake NPN kawai sai ya ci ba hamayya idan shi ne ita jam'iyyar ta ajiye mutum ga kuɓura da ya samu shi ya ci ya kamata mu daina maimaita wannan a cikin tarihi mu waye politically mu sami wayewa wato mu ɗauka gari ya waye don abinda za a tambaye ka ranar tashin kiyama tun daga cikin kabari marar buka waye ubangijinka ma dinuka menene addininka ba wanda zai ce ma hizbuka siyasi wace jam'iyya kake amma za a tambaye ka addininka ko kake ko kaso ka shiga kowace jam'iyya amma dai kai ka shiga danka kare manufofin addininka wannan shine magana don haka lalle mu waye akan wannan ita ce gudunmawar da Somali za su bayar ko dukkan al'umma a wannan zaɓe mai zuwa sannan kuma lalle ne mu sani ya jama'a waɗanda suke kokarin su ce ai siyasa babu ruwanta da addini ko kuma a'a kar a ce za a yi bambancin addini suna yaudarar kansu ne ba wallahi suna yaudarar kansu a shugaban ƙasa da ya hawa yanzu Obasanjo yana hawa ya zo yake da katon coci a president in kai ka ce ba ruwanka da addini shi yana da ruwa da addini yana hawa dukkan hafsoshin soja musulmi ya kaɗar da su in kai ka ce ba ruwanka da addini shi yana da ruwa da addini a yau din nan kafi in taho daga Kano wani dan uwa yake faɗa mu cewa salon da ake ɗauka yanzu bayan duk an kakkaɓe manyan hafsoshi musulmi yanzu kuma ana bin ɗaiɗaikun soja yara na ƙasa musulmi ma ake kora kuma daga nan gurin kuna zaune a nan gurin da sunan jihar Zamfara sai ga cewa an ɗauki arne a soja kuma da sunan ɗan jihar Zamfara ko ɗan jihar Kebbi to kaga a nan gurin abinda yake wajibi abinda yake wajibi a nan gurin gwamnatocinmu na jihohi su tsaya tsayin daka su rubuta petition kuma yadda ba tun da tsarin federation ake bi tsarin kwata-kwata ake bi wajen ɗaukar ma'aikatan tsaro a ƙasar nan dole a ba mu kasanmu na Zamfara state gwamnatin jihar zai iya wannan gwamnatin jihar Zamfara za ta iya Sokoto za ta yi Kebbi ta yi Kano ta yi duk ko'ina su yi sannan ƙungiyoyinmu na addini su tsaya su zare ido akan wannan amma wani ita ne
ina faɗa mana gaskiya abin yana yin yawa wulakancin ya yawa to wai sai wani kawai sai wani shawararki yazo cewa wai sai ya saba ruwan ta da addini nan me yake in kai ba ruwan ka da addini ba su jira da addinin sa kuma addinin sa yake kare ba wallahi yanzu fa a cikin harkar soji ta kai cewa kawai abinda ake baiwa yara ma idan sun tashi kawai a wane wane sunan shi sai a ce care of soji kaza na unguwa kaza ko kungiyar kanta kamar hukuma kaza ko ta kaza wannan shine qualification da dauke shi a soja a Najeriya kai ko ba wai masallaci ya tura ka ba sunan ka inna musulmi ne to ka gama yau suna kawai inna musulmi ne bayan magana wai wata wani masallacin unguwar ku ya tura ku ko masallacin juma da kofar sarkin garin ku ya tura ka ko wata kungiyar ka ta addini na musulunci ta tura ka ba kaga nan gurin ne ina tabbatar mana cewa daga cikin kuskure da za mu yi in har muka yadda muka yi shi shine sake yadda arne ya koma shugabanci wallahi da aka wannan bugu billahi kuma ina so in tabbatar muku da cewa ni a aqida ta duk wanda ya zaba arne shi arne ne saboda ka magana ce yanzu ta namu na namu su zo mu ji babu wani takai tambayar ta ta gaba ya ce malam gudunmuwar da samari har yau za su bayar a kan makarantunmu na boko kama daga primary zuwa secondary ko zuwa jami'a da kuma yadda mutum zai ya inganta da imaninsa a tsakani da Allah muna da sakaci wajen harkar ilimi a duk shekara idan aka bayar da rahoto na ɗalibai da suke kammala makarantu na sakandare idan ka kwatanta sai ka ɗauki jihohi guda biyar ne a cikin jihohin mu za ka ɗauki ɗaya ta arna a ce mun yi daidai da ita haka in ka ɗauki waɗanda suke zartewa su samu karɓuwa a jami'o'i sai ka haɗa jihohi guda biyar ka samu jiha ɗaya ta arna wanda za su yi daidai da ita kaga wannan ci baya ne mai yawa a cikin harkar ilimin ne a gaskiya akwai ci baya mai yawan gaske kuma abin da ke faruwa shine da yawa ilimi baya samun gatan da ya kamata ya samu a jihohin mu an kyale shi a hannun gwamnati kadai mutanen kudancin kasar nan za ka ga attajiri yana da abin da ya ware na dukiya wanda ke taimaka ɗalibai su je su yi karatu a jami'o'i musamman 'ya'yan marasa galihu to wannan dole sai mun sanya wannan a cikin tsarin a kona abu da ya faru na shafa yau mutane labari a duk inda na je abin yana tsumani wata rana ina jin a 1995 ne a Alkahira a Cairo sai na haɗu da wani ɗalibi ɗan Najeriya ya gani da kayan Najeriya ne ma na gani da kayan Najeriya amma da ganin shi na san tufafin da sa irin na Yarbawa ne da haka sai muke magana da shi yake cewa ɗan Najeriya kake ɗan Najeriya daga wasu jiha duk jama'a ta kira na tambaye shi me kake yaron mun sai ce a mai sai yake karanta sai dai mamaki ya yi kitan kabincin a Cairo na san cewa ba sa ba da sukola sun kyauta ga wanda zai je karanta mai sai dai wanda zai karanta ko larabci ko na bukatar sai ce ai masallacin unguwarsu na kamsu salawat ne asusun masallaci ya ɗauki nauyin karatu kuma a nan gudu yanzu masallacin juma'a ma na nan garin mutum ne ya tura jami'ar don kodewa ta kwata sai karatu haka ba yake ya daga ilorin fa masallacin kamsu salawat ya tura shi daga ilorin domin kuma wani na aka to dole sai mun tashi akan wannan kishin mu farfado da ilimi din nan idan kana sauraron shirin da Idris Muhammad Amin yake a BBC ranar Asabar na ilimi hasken rayuwa za ka shawo maki kodai da kaga tun da ya fara shirin zuwa yanzu wayar da kan al'umma yake amma har yanzu jama'a kaɗan da suke wayewa har yanzu kaɗan da suke wayewa da haka gaskiya samarinmu sai mun tashi karatu haikar duk karancin karfin mu da ya mutsaya mu dage cewa ilimi din nan yana da muhimmanci ko ba abin da yake shi muhimmanci a cikin rayuwa mu tsaya tsayin daka a kansa mu fuskanci kowace irin wahala daga baya dadin zai zo sannan kuma attajiran mu lalle sun taimaka harkar ilimi din nan ta hanyar daukar nauyin ƴaƴan waɗanda ba su da karfi za ka ga wani lokacin ga yaro yana da kwakwalwa amma mahaifinsa bai da kai. To anan gurin kai sai ka dauki nauyinsa. Dan gina mutum ɗaya sai ka gina al'umma ne. Kuma ilimi yana da wani abu. Duk wanda ka bashi kuɗi galibi shi kadai ka ba. Amma wanda ka biyo ilimi wa shi kadai ka biyo ba. Kuma duk mai ilimi sai ka samu cewa moruwar da al'umma suke yi da shi yafi moruwar da iyayensu suke yi da shi. Kowane irin ilimi ne ko na addini ko na rayuwa. To wannan daga cikin albarka ta ilimi. Shi yasa alamar cigaban kowace al'umma a samu cewa ƴaƴanta sun damu da ilimi. Sannan kuma dole mu damu da sana'o'i. A nan gurin wajen sana'o'i da ya kamata mu damu da su sana'o'i masu ci. Yawanci mukan yi sana'o'i amma ba mu damu da sana'a mai ci ba. In zan faɗa mana gaskiya galibin sana'o'inmu rubdugu muke a wuri guda. Idan na goni ya yi teburin shayi ne masu yi teburin shayi. In na goni ya yi tureda yana sayar da omo da magi ne masu yi wannan tureda da yana sayar da omo da magi. Mun ci takara wuri guda. Idan wani ya je an bashi mashin yana dan a taba da kabu-kabu ne masu yi ɗauki wannan. Wannan duk kuskure ne. A gaskiya kuskure ne. Ya kamata mu shiga sana'o'in da za mu yi kafaɗa da kafaɗa da arna mu yi gogayya da su. Cikin ruwan sun yi mu ci su da yaki. Amma kar mu kyale su ci mu da yaki. Yanzu a nan gurin idan kana son ka sai dukkan wani kaya na gini to kafin ka samu auren musulmi sai ka samu auren arne. A ɗaya daga cikin jihohin da ita ce ba san me ara ɗin aiki da shari'ar musulunci. Idan kana son ka sai dukkan abin da shafi electronics haka sai ka saya wajen arne. Haka idan kana son kafinta mai sana'a ta zamani sosai wanda ya zamanantar da sana'arsa. Wato wanda yake manya-manyan kujeru masu alfarma wanda za a sa a ofisoshin gwamnati da gidajen sai ka samu arnai na ciki. Kuma har yanzu kafinta mu na gyaran kofa ne. In sakatar ka tafi ka kira shi ya biyar maka ne. Kowa zuwa. Kana da tajan katako kawo ka maka farin katako. A gargajiya kawai muke yin abu. To da haka a nan gurin kaga gyaran mota, kaga gyaran na'urori, duk yawanci mun kyale a hannun arna. Wanda a tsakani da gaskiya in muna so mu farfaɗo mu zama al'umma ba abin da ya kamata gwamnatocin mu su taimaka ya miƙe irin ilimi da kuma sana'a. Ilimi da sana'a. Yanzu na tabbatar akwai jihohi da dama da suka yi ta bayar da wani kulawarsu ko wajen waɗansu a basu motoci na haya, waɗansu a basu mashin na kabu-kabu. Ina ga inda a ce rabin wannan abin an yi wajen baiwa waɗansu da ake ganin suna da nasibi a sana'o'i. Jari da za su sayo kayan lantarki, jari da su sayo irin building materials din kayayyakin gini, jari a sana'o'in da inyamurai din nan suka kwace mana ƙarfi da yaji. Duk a ba mutanenmu ƙila da nan da shekara 4-5 sai ka iya fokasin din cewa za a iya samun canji. Amma a yanzu a yadda ake ciki garari ne ba kankani ba. Matsala sai sosai da sosai. Kuma samari ma suna da wata matsala. Shine sai mutum ya ƙin wajibinsa ya rinka kallon wani abu daban. Kwanaki waɗansu samari wasu za su hijira. Wasu ba za su yi boko ba. Kuma ba za su hijira a yi zaɓe da saboda demokarasi kafirci ne. Kuma za su hijira. Sukan gane kuma. Kuma hijirar ba daga Najeriya ne zuwa Najeriya. Kaga su yadda suka fahimci addinin daban sai ga wajibinka ka ƙi ka zo kuma kana wani abu daban. Waɗansu kuma suka zo suka cewa lallai ma ne ya kamata a yi jihadi. Na ce ni ba ka yadda jihadi ba, na ce ni ko na yadda jihadi. Dan alhamdulillah na haddace suratul anfali, na haddace tauba, na haddace suratul muhammad, na haddace ali imrana, na haddace bakara. Waɗannan ku duk ta kubba ne a ciki. Ni ko ne da jihadi. To ai wanda zo ku tiye da za ku ta. Haka anan gudu suke ga wato. Sai nan na tsar da shi a hankali. Na sai da shi aikin mai kuki. Sai yi shiru. Ba ya da aikin komai. Na ce tsammanin ka da Abubakar da Usman da Ali haka suka jihadi ba su da aikin yi. Haka kawai. Usman za a tafi yakin Tabuka ya zo ya kawo raƙumi 100 ya kawo gaban manzon Allah ko wani abu makamancin haka. Ya kawo abinci ya kawo kuɗi. Kai yanzu idan za a me za ka kawo? Kuma na ce yanzu kai ka shirya, wani ya ce ni na shirya.
da mai dubi kike da shi ina da kanci tsakaninka da Allah abinda kai shirin nan yanzu in kaddara kana da bindiga yanzu a gidanka kana da bullet din zakai 2 hours kana operation bai kare ba
sai shiru
ya tuno ina jin ko in ma yana da kila bullet din sa guda 7 idan yayi harbi 7 shidan ya kuskure bai samu ba ya samu daya bindigar kuma ta zama karama ya fi ta amfani a lokacin da ba bullet to sai ya yaya kuma yace kuma yanzu za a fita yaki Allah kalli za a yi sati ko wata ba tare da an fita kasuwa ba cikin mu nan waye yake da abincin wata shida a gidansa ya shirya wa jihadi kaddara mutane ba su da shi wata jiha sai ta shirya take da wani suto na ma'ajiyar hatsi da gero da dawa da shinkafa da masara wanda in za ta baci akwai laran abinci a ƙasa wata local government ta yi wannan tsari wani tajiri wannan tsari kullum sai mun fita cikin ma'auna ma'auna tun muna auno shinkafa kwano guda guda mu kawo gida ne idan mun je da gungunin madara ake auna wani shinkafa ta wanda zai wannan wani shi ne ya kone da hadisi kawai kaga a nan gudun sai mun tsaya sosai mun kalli rayuwar da wayewa ba da gidajenci ko a fita a fita kowa yadda za a fita amma Allah ma abin da ya ce walau aradul khuruja la a'addu lahu udda inda da gaske ne suna son fita da sun yi kimtsi a ƙasa amma babu wani kimtsi daga ƙasa kai yanzu daga nan gurin ba za ka iya zuwa gamman hawa ba a guje ka je ka dawo so din ji ba ka shirya komai ba ke ka ku dole sai da tsalle tsalle sai da motsa jiki sai da shiri sosai da kimtsi da kiyamun laili da azumin litinin da alamis da karatun qur'ani da bala'in karfi sannan a jihadi
assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam wani abokin shi ne matar shi take shan taba amma mijin bai sani ba to ko yana ya halatta ya gaya ma mai gidan sannan kuma me ya hukuncin ko wanda laye ta halatta gare shi
in ma baka faɗa masa ba shi zai sani shan taba ga ya baya koyuwa amma matar sa bace ba za su zo dab da dab ya ji walin da kansa yanzu haka wakilin shi ya sani ya kasa yi wata magana ne amma ni hankali na ba zai yadda ba cewa matar suna shan taba bai sani an taba tana da fallasa sai an gane in mutum na shan
wannan ya ce alƙawarin
maganar laye ko mene
eh ga wanda ta halatta
laye dai zance mafi inganci hukuncin da mustahabi ne ba wajibi ba duk da akwai malaman da suka tafi akan wajibcinsa akwai malaman da suka tafi kan wajibcinsa su kuma suna da abin da suka dogara amma ni na fi kamsuwa da maganar malaman da suke cewa hukuncin ta mustahabi idan mutum yayi yana da lada idan mutum bai yi ba ba a zargin sa cewa dan me ba kai ba to kuma wajen yin ta mace za ta iya yi namiji zai iya yi kuma kowa zai yanka dabba ne guda ɗaya idan dabbar ne tana cikin alganam tumaki ko awaki mutum bakwai sa iya yin tarayya wajen yanka sa ɗaya ko rakumi ɗaya irin yadda ake a hadaya ana iya yanka kuma a cikin layya dabbar da ta fi falala wajen layya shi ne rago saboda manzon Allah ya yi da rago inda hadaya ce abin da ya fi falala shi ne rakumi dan shi ya fi girma da manzon Allah dai aikin hajji ya yanka rakumi 100 shi kadai duk duniya ba a tantar da ya taba wannan a tarihi sai manzon Allah shi ne da farko sai shi ya soke da kansa 40 din aka kara samu sallallahu alaihi wasallam ko yanzu yawanci ko minista ya dai ya zata samu rago dai irin kafin zurutun da yake yanka dai dai aikin hajji sai hada ya wannan manzon Allah ko rakumi 100 sallallahu alaihi wasallam
wannan yake Allah gafarta malam ina son takamammiyar fassarar wannan aya da yake malamai da dama sun fassara ta da fassarori daban-daban wato ma min dabati al-ardi illa ala allahi rizquha
abin da lafazin dabba yake nufi a cikin wannan ayar da waɗansu makamantanta dukkan halitta da ke ban kafa da mutum da dabba dabba mai kafa hudu da mai kafa biyu har tsuntsu ya shiga cikin bangare ko za ka fi to wannan idan ka kulla alaka da ayat cikin suratul nur da Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halitta dukkan halitta daga ruwa fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allah ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce cikin waɗannan dabbobin akwai mai jan ciki ka kamar maciji kenan an sa musu suna dabba
akwai mai tafiya akan kafafu guda biyu kamar dan adam kenan, akwai mai tafiya akan kafafu guda hudu zawatul arba cikin dabbobi kenan. Sannan kuma sai ce ya khalqu ma yasha, ya khalqu Allah ma yasha, Allah na halittar abin da ya dama, mana akwai abin da kafarsa ya faka. Wato lafazin dabba yana nufin dukkan halittar da ke ban kasa. Wa ma min dabbatin fil ardi, ba wata halitta a ban kasa, illa ala Allah rizquha, face Allah ne yake jibinta nauyin arzikin ta ta. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ala san mustaqarr din ta matabbatar ta wa mustawda'aha da ma'ajiyar ta. Wajen fassara mustaqarr da mustawda', shine malamin suka yi sabani din da kila shi kake nufi. Wadan suka fassara mustawda', mazaunar halitta a cikin mahaifa kafin a haife shi, a mustaqarr kenan, mustawda', inda Allah ya kaddara za a haife mutum kuma ya rayu. Wadansu malaman suka fassara mustaqarr wurin zamansa a cikin duniya, lokacin da yake raye a duniya. Allah ya san a inda kake rayuwa, gari din, birni ko ƙauye ko karkara. Mustawda', inda za a binne mutum bayan mutuwarsa. Wadansu suka fassara mustaqarr rayuwar mutum ta duniya har zuwa kabari, mustawda' makomarsa ranar tashin kiyama, wata ko aljanna. To waɗannan al'amura gaba ɗaya zantuka ne wanda wani baya warware wani, domin kowanne ɗin Allah ya sani. Allah ya san lokacin da mutum yake cikin mahaifa ɗin, tsawon lokacin da zai ɗauka kafin a haife shi. Allah kuma ya san a ina za a haifi mutum ya rayu. Allah ya san ina mutum zai rayu a duniya, Allah kuma ya san ina ne mutum zai mutu a binne shi. Allah ya san ina mutum yake rayu a duniya, kuma Allah ya san makomar ɗan adam a ranar tashin kiyama. Da haka ayar zai za ta ɗauki waɗannan ma'anoni. Malaman tafsiri suna da ƙa'ida, lokacin da aka yi aya guda ɗaya aka yi maganganu guda uku wajen fassara ta, farko abinda ake kallo shin maganganun nan sun sha bamban da juna ta fuskar ma'ana ko suna cin karo da juna. Idan muka ɗauka cewa ba sa cin karo da juna, to sai ko mu sake kallon su, dukkaninsu gaske ne? In kowace gaskiya ce, to sai a fassara aya da dukkan maganganun guda uku ko huɗu ko biyar ko shida. Amma idan maganganun suka zanto za su ci karo da juna, to dole ɗaya maganar ta zanto gaske, ɗaya ta zama kuskure. To sai mu yi ƙoƙarin mu nemo wacce ce gasken cikin ma'anonin da mu fassara ayar da ita mu kore wancan kuskura. Wannan ƙa'ida ce cikin da malaman tafsiri suke da ita wajen fassara ayoyi na Alƙur'ani. Na'am.
Wannan kuma yake Al-Ghafir tamalan, ko ya inganta mutum ya karanta Qur'anullahi a cikin ruku'i da bayan an taso, sannan kuma menene hukuncin wanda zai sa karanta masa Qur'ani a yi masa addu'a?
Farko dai ba a karanta Al-Qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujuda. Manzo Allah ya ce inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida, an hana ni karanta Al-Qur'ani a halin ruku'i ko a halin sujuda. Sai ce fa amma ruku' fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fihi bid-du'a fa qamilun an yustajaba lakum. Yace ruku'i ku rinka tasbihin Ubangiji a ciki, a sujada kuma ku roki Allah, ya dace a an samu ku bukatunku in kun roki Allah cikin sujada. To kaga kenan ba a karatun Alkur'ani a halin ruku'i ko halin sujada, maza Allah ce a hana shi, don haka kuskure ne wani ya zo ce zai yi. Sai magana mai cece ta biyu, maganan mutum a sauke masa Alkur'ani a yi masa addu'a, wannan baya cikin tsarin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kullum kamar idan mutum ya lura zai gane, wato munana zato ne ga Ubangiji ka ɗauka cewa sai in ka soke Qur'ani zai biya buƙatarka, ko in an soke ma zai biya buƙatarka. Domin ku lura da kyau, cikin mutane na duniya musulmai gaba ɗaya in ka haɗa su da wanda zai iya saukewa kansa Qur'ani, da wanda ba zai iya ba amma ya mallaki abin da zai iya biya a yi masa, da kuma wanda ba zai iya yi ba kuma bai mallaki abin da za a yi masa ba, suwa suka fi yawa. Waɗanda ba su iya karanta ko ba su da halin su, tsammanin ku da mai iya yi da kansa da mai iya biya a yi masa, mu ɗauke su a waje ɗaya. Wanda kuma ba zai iya da kansa ba zai iya biya a yi masa, mu ɗauke su a waje ɗaya. Kaso nawa ko wanne zai ɗauka cikin dari, ma'ana waɗanda za su iya yi da kansu ko a biya musu, idan ka kwatanta da wanda ba su iya yi, shin sun kai kashi 20 cikin 100? Ba su kai ba. In sun yawa su kai 10, to sai zanto kashi 90 kenan Allah ya kyale su, ba su da rabuwa wajensa, tunda su ba za su iya karantawa ba kuma ba su da kuɗin da za su biya a yi musu. in ka ce ai zai biya musu to me yasa ka ce sai an karanta a sallah me yasa ka ce sai an sauke Qur'ani a sallah kai dace dan yana iya biya ko da ba sauke Qur'ani ba dan wannan shi ya dace da fadin rahmat sai ce wasu ta rahmati wannan shi ne malaikun su suka ce masa rabbana wa ta'ika kullu shay'in rahmatun wa ilma baghfir lil ladina tabu wa tabu sabilak wa qina adhaban nar kuma Allah yake don suka sauke Qur'ani kai ya ce ba sai ka karanta Qur'ani sai an sa addu'a ka baba ka sauke ba karantawa ma yace sai ka karanta ku kalli ayoyi ma tawai ud'uni astajib lakum kada ud'uni talab ku roke ni astajib lakum kuma kuma jawabin talab in ku roke ni zan amsa sai ka ce ya Allah ya mun gafara sai wani ce ba zai maka ba sai saboda mai ban karanta Qur'ani ba ya Allah ba na haihuwa sai wani ce ai ba zai baka ba saboda mai ka karanta Qur'ani ba ya Allah ya mun kaza kaga duk wannan roko ne Allah ya mun gafara Allah ya jikana Allah ya mun kaza a cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su yanayi ne ba tare da ya karanta Qur'ani ba اللهم إني أسألك الخير كله ما علمت منه وأنا أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وأنا أعلم وأنا سجد قرآن يا شيخي وقل هو تقول إذا وقع ويسر وأتو أبين دفع أبين دفع كسكولا ميت كله من كاتا قالي وتمنى فاتسا أكسو كده القرآن شين أنتو كده القرآن إذا متنسي أدوء دي بأيسي من أكسو كده القرآن ميسا أكسو كده القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر كل الألباب لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكاذبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاكلون لعلكم تهتدون لعلكم تاكلون لعلكم تشكرون من بستقر ذا القرآن كان دنكو سليو دنكو سلحو دنكو جارو دنكو إيماني دنك أبوك الهما دنك أدكمكو دنكو إبادة دنكو إتناني دنكو بي قدكو بي أبين ذا القرآن يقول سيدي لك أمرني هاني أمرني يصلى يذكى يأذن يأيك مني هاني لا تقرب لنا لا تقصر الناس التي حرم الله ولا تقف ما ليس لك إلا ولا تسلك به علم ولا تجعل يدك مغلوله الى ولدك ولا تمسد حقن البصر فتكون وانا دهني ني عمرن سي كبي هن سي كدينا سي كما لاباري لابارن نان كو كديتروا كو صورتروا كديتروا سي تسا كبي عمرن صورتروا سي تسا كانو دغه هن كنا من دكي تيجو القران سي كي تدبري دنك غاني ودا سي مثالاي دن كسنتو مكا دنيسا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأكلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون مثالي دعال لا بقى دبان 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 كسنتو مكت النساء تدمو تنسيك إيه ومنا سيتك لا يكر أن تأتي شاه فاتحة تأتي كويت كويرو تأشن دبان يا دواء kuma duk da ace maka wai dan ka sai zaka da kai arziki ko ka karance da zaka gaba da zaka arziki shi ba wanda ya haddace Qur'anin gaba ɗaya gashi nan bai yi arziki ba wai amma yace mai dai karanta mai zaka wata wannan wannan contradiction ne shi da yazo yace maka za a yi maka izawaka kai arziki shi fa shine zai maka izawaka kuma shi ba izawaka ba Qur'anin gaba ɗaya ya haddace kuma kai yanzu halin da kake ciki ka fa nashi dan shi yake so a wurin ka wa duk da ko kai baka gane ba kuma kai baka gane wato idan mutum ya karanta Qur'ani ba lalle bane yayi kudi ya iya karanta Qur'ani ya talauci dan da ba a ce maka karanta Qur'ani dan kai kudi ka karanta Qur'ani dan ai maka rahama ka karanta Qur'ani dan ajikanka ka karanta Qur'ani dan ka zama musulmi na gari tataccen musulmi mabiyi saboda kafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina hikimar karanta alqur'ani Allah kuma ya ga dama ba ka arziki in ya ga dama ana ka Umar dan Khattab ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallama da ranar manzon Allah da baccin rana yace shigo yana shiga manzon Allah tashi sallama sai Umar ya kalli manzon Allah sai ya ga zananta barmar da ya kwanta a jikin fatar jikinsa sai ce manzon Allah gashi kai ne sayyidul awwalina wal akhirina ga zananta barma ya fito rudurdu a jikinka Kisra da Kaisar sarakunan Romawa da Farisawa suna can cikin lu'ulu'i da zinari da azurfa sai manzon Allah ya kalle ce aw fi shakkin anta ibn al-khattab duka kike ya kai dan khattab ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatun